Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Murtala Faruk Sanyina ne tare da Sarfilu Hashim Gumer da sauran abokan aiki muke farin cikin sake dawowa. A wannan shirin na daren yau Laraba 27 ga watan Satumbar shekara ta 2023. Bayan labaran duniya za ku ji cewa rundunar sojin saman Najeriya ta ce ta yi lugudan wuta kan wasu sansanonin 'yan kungiyar nan darajin kafa Biafra da aka fi sani da IPOB a yayin da suke shirin kai farmaki kan jami'an tsaro. Shugaban Amurka Joe Biden ya kafa wata majalisar ba da shawarwari kan hulɗa da ƙasashen Afirka ciki har da wasu fitattun 'yan Najeriya. Za ku ji cikin waɗannan da ma sauran rahotannin da muke ɗauke da su, ciki har da rahoto na musamman kan riƙe wayar salula. Muna kuma tafi da labaran wasanni. To amma kafin waɗannan sai mu fara da labarin duniya tukunna.
To jama'a assalamu alaikum, sai a gafarce mu ga labarin duniya. Jakadan Faransa a Nijar ya bar ƙasar da sanyin safiyar labaran nan kusan wata guda bayan da gwamnatin mulkin sojan ƙasar ta bada umarnin kore shi, kuma kwanaki bayan da shugaba Emmanuel Macron ya ce za a janye jami'in diplomasiyyar tare da janye sojojin na Faransa. Dangantaka tsakanin Nijar da Faransa, tsohuwar mai mulkin mallaka wadda ta kasance da rundunar soja a ƙasar don taimakawa yaƙi da masu ikirarin jihadi, ya wargaje tun bayan da hafsoshin sojan ƙasar suka kwace mulki a Yamai a watan Yuli. Majalisar mulkin sojan da ta umarci jakadan Faransa Sylvain Ité da ya fice daga ƙasar cikin sa'o'i 48 a ƙarshen watan Agusta a matsayin martani ga abin da suka bayyana a matsayin matakin da Faransa ta ɗauka wanda ya saba wa muradin Nijar. Da farko, Faransa ta yi watsi da wannan umarni, inda ta tsaya kan matsayinta na cewa gwamnatin mulkin soja ba ta bisa doka, tana mai kira da amaido da zaɓaɓɓen shugaban ƙasar Muhammad Bazoum wanda aka hanɓara a juyin mulkin watan Yuli. Amma Macron ya sanar ranar Lahadin da ta gabata cewa jakadan zai koma birnin Paris kuma sojojin Faransa za su fice. Kungiyoyin ma'aikata biyu mafi girma a Najeriya na shirin fara yajin aikin sai baba ta gani a mako mai zuwa domin nuna adawa da matsalar tsadar rayuwa bayan da gwamnati ta yi watsi da tallafin man fetur mai farin jini amma mai tsada, kamar yadda shugabannin kungiyar suka bayyana a ranar Talata. Kungiyoyin dai sun yi ta tursasawa shugaban ƙasa Bola Tinubu kan ya janye matakin da ya ɗauka a watan Mayu na soke tallafin man fetur da aka kwashe shekaru da dama ana yi, wanda ke sauƙaƙa farashin man fetur amma yana kwashe kuɗaɗen gwamnati masu yawa. Farashin da suka yi tashin goron zabi ciki har da na abinci da sufuri da kuma wutar lantarki, yayin da galibin 'yan kasuwa da magidanta ke dogaro da injinan janareto masu amfani da man fetur wajen samun wutar lantarki. Kungiyar Kwadago ta Najeriya NLC da kungiyar cinikayya ta TUN da ke zaman manyan kungiyoyin kwadago sun ce za su fara yajin aikin a ranar 3 ga watan Oktoba. Ma'aikatar tsaron Amurka Pentagon ta ce sojan Amurka nan da ya tsallaka zuwa Koriya ta Arewa bisa ka'ida ba a watan Yuli yana hannun Amurka. Wani babban jami'in gwamnatin Biden ya shaida mana neman labarai cewa an ɗauke Travis daga ƙasar Koriya ta Arewa kuma an tsallaka da shi kan iyakar zuwa ƙasar China tare da taimakon gwamnatin ƙasar Sweden. Jami'in ya ce Amurka ta karɓe shi a China kuma ta mayar da shi gida. Sakataren ya labarai na Pentagon Brigadier General Pat Ryder ya yaba da aiki tukuru na ma'aikata a cikin sojoji da sojojin Amurka da Koriya ta Kudu da ma'aikatar tsaron don dawo da Travis gida. Labaran duniya zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Majalisar Dattijai tana ci gaba da aiki da ɓangarorinta don hana rufe ayyukan gwamnati, amma kakakin majalisa Kevin McCarthy hannun agogo ya dawo baya. Kakakin na Republican ya shimfiɗa dabarunsa a ranar Laraba a wani taron sirri da suka yi. Ya nemi 'yan Republican masu ra'ayin riƙau da su yi abin da suka ce ba za su taɓa yi ba, su amince da su, wato su amince da nasu matakin majalisar na wucin gadi don ci gaba da buɗe ayyukan gwamnati. A ranar Juma'a ne za a kaɗa ƙuri'a a majalisar wakilai kwana ɗaya kafin wa'adin rufewa. Kodiran na 'yan majalisar masu tsaron ra'ayi ya rage kashe kudaden gwamnati da kashi 8 cikin 100, kuma zai tsorara matakan tsaro akan iyaka. Amma 'yan Democrat da 'yan Republican na makasa sun yi watsi da shi. Kodirin dokar majalisar dattawan zai bayo gwamnati kudi inda ta kara dala biliyan 6 don taimakon Ukraine da dala biliyan 6 don agajin bala'o'in Amurka, amma makasa ya ki hakan. Hukumar lafiya ta duniya ta yi kira ga makarantu da su kare yara daga illolin da ke tattare da shan taba sigari, hanya samar da wuraren da ba sa shan taba a sigar a makarantunsu. Taba na kashe mutane fiye da miliyan 8 a kowace rana, akasari a kasashe masu karamin karfi da matsakaita, waɗanda ke da kashi 80 cikin 100 na masu shan taba a duniya, wato su biliyan 1.3. Hukumar kula da lafiya ta Majalisar Dinkin Duniya ta bayar da rahoton kusan rabin yaran duniya na shakar iska da hayakin taba ya gurbata, kuma kimanin yara 51,000 ne ke mutuwa a kowace shekara sakamakon cututtuka da suka shafi shan taba sigari. Daga ƙarshe, sanatan Amurka Bob Menendez ya ki amsa laifinsa a yau Laraba kan tuhumar karɓar cin hanci daga hannun wasu hamshakan 'yan kasuwa uku a New Jersey, yayin da kiraye-kirayen yin murabus daga 'yan jam'iyyarsa ta Democrat ke ƙara ƙaruwa. A makon da ya gabata ne, masu shigar da ƙara na gwamnatin tarayya a Manhattan suka zargi Menendez, mai shekaru 69, da matarsa da karɓar sandunan zinare da kuma udon kuɗaɗe. A madadin sanatan, zai yi amfani da ƙarfin ikonsa wajen taimakawa gwamnatin Masar, tare da tsohon baki kan binciken da jami'an tsaro ke yi wa 'yan kasuwar. Menendez ya amsa bai laifi ba a zaman da aka yi a gaban alkalin kotun Amurka Ona Wang a Manhattan. Matarsa Nadine Menendez, mai shekaru 56, da 'yan kasuwar da suka hada da Jose Uribe, mai shekaru 56, da Fred Davis, mai shekaru 66, sun kuma musanta aikata laifi. Wani ɗan kasuwa na uku, Halil Hana, mai shekaru 40, ya musanta aikata laifin shi ma a ranar Talata.
Sarfilu Hashim Gumel kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Rundunar sojin Najeriya ta ce ta kai samami tare da yin lugudin wuta ta sama kan wasu sansanonin 'yan kungiyar nan ta rajin kafa a kasar Biafra kudu maso gabashin kasar. A cewar rundunar sojin, samamin ya biyo ne bayan wasu bayanan sirri da suka nuna cewa 'yan kungiyar na tsare-tsaren kai hare-hare kan jami'an tsaro da ma fararen hula a yayin da kasar take shirin bikin ranar samun 'yancin kai. Daga Abuja ga rahoton Hassan Maina Kaina.
Su dai 'yan IPOP da mayaka ne ESN da ke rajin ɓallewa daga Najeriya sun tsara wani gagarumin aika-aika na ƙara bijirewa kasar don tsananta tarzoma a daidai lokacin da Najeriya za ta yi bikin zagayewar ranar samun 'yancin kai nan da 'yan kwanaki. A wani matakin tabbatar da tsaro, jiragen sojojin saman Najeriya da ke aiki a rundunar Operation Odoka a tun jiya suke auna sansanonin mayakan 'yan awaren a kudu maso gabashin Najeriya, kamar yadda daraktan hulɗa da jama'a a hedikwatar sojojin saman Najeriya Air Commodore Edward Gapquet ke min ƙarin bayani.
A wayannan wuraren a Anambra da Imo State a can Southeast Nigeria ana ta tara intelligence, kuma an zan tabbatar cewa wayannan mutanen sun shirya su kai hari ma sojojin mu da mutanen da suna tafiya da tafiye a cikin business ɗinsu. Da wannan harin sun planning cewa za su yi ta daga yanzu zuwa 1st October, ranar independence na Nigeria. To da aka ji wannan intelligence ɗin, sai aka ba da izini a je a kai musu hari. Abin da ya faru kenan, aka kai musu hari a wani wuri ana kiranta Osumugu a cikin jeji inda suke tara makamansu a Anambra State, da wani wuri kuma ana kiranta Aku Ihube a Imo State. Duk wannan harin an kai musu jiya ne, aka gama daga Anambra sai aka je Imo State kuma an samu nasara. Mu aikin mu shine Najeriya ta ci gaba ta zama kasa daya, kuma kowa da ya gan kaman shi zai dinga tafiya, ya dinga kashe mutane, ya hana su fitawa su je kasuwa, ba za mu bar wannan mutanen ba.
Dr. Abubakar Muhammad Sani mai bincike ne kan sha'anin tsaro a Najeriya.
Wannan abu wallahi tallahi yayi daidai a wannan gari, wato wanda ake kira Osumugu da Aku Ihube. Shi Aku Ihube yana nan cikin Okigwe cikin jihar Imo, shi Osumugu kuma nan yana cikin Inewi, duk gurare ne wanda mun dan saba zuwa muna zuwa. So I know the area. So maganan gaskiya ESN IPOP dole ne a ɗau mataki na soja a kansu don ai kawai su 'yan ta'adda ne. Shi yasa nake cewa ni na yaba ma Air Force, na yaba ma sojoji da suke samun cooperation don su kawo a stability a wannan region.
Wasu mazauna yankunan jihohin Imo da Anambaran sun yi tsokaci akan farmakin na sojojin saman kasar.
Wannan nasara da anka samu na Air Force da rundunar mayakan sama mun ji daɗin shi, mun sami zaman lafiya sosai game da waɗannan mutane da kabin mutane sako-sako suna kashewa, basu bab Ibo ba, basu bab Bahaushe ba, basu bab kowace kabila suna iya gamawa da ita. Da yanzan yau rundunar sojojin sama sun bi su sako-sako inda suke da kayanan na ta'addanci da suka yi Allah ya sa sun samu sa'a lalata su.
Ni dai ƙaramin takadiri ina da shekara 43 ina nan zamna cikin East, amma ban taba ganin matsaloli irin wanda na gani ba can baya.
Hassan mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To gaida Hassan mai na kaina. A nan Amurka kuma shugaba Joe Biden ya kafa wata majalisar ba da shawarwari kan dangantaka da nahiyar Afrika. Wata sanarwa da fadar shugaban kasa ta White House ta fitar ta ce majalisar mai wakilai 12 ta kunshi 'yan asalin kasashen Afrika daban-daban da suka yi fice a nan Amurka, ciki har da wasu 'yan asalin Najeriya biyu. Na tuntubi mai fashin baki Garba Suleiman da ke zaune a birnin Boston na jihar Massachusetts a nan Amurka don jin tasiri da hakan zai yi ga kasashen nahiyar Afrika.
Kamar yadda dai Amurka take kazo nazo, to akwai ƴaƴaye wanda yake an haife su a nan ne, ko kuma akwai wanda suka zo suka zama ɗan ƙasa, suka zama abin da suka zama, wanda yake sun yi fita ko kuma in ce sun yi fice a duk bangaren al'amarinsu na rayuwa inda suka sa gabansu. Idan aikin injiniyari ne, ko aikin abin da ya shafi likita ne, ko harkar hada-hadan kasuwanci ne, to 'yan Afirka da yawa sun yi fice kuma alhamdulillah. Nahiyar Afirka dai 'yan Najeriya ko ina ka je suna nan, kuma sun yi zarra ga sauran ma kasashen Afirka wanda al'umma su ke nan Amerika. To wannan abu da shi shugaban kasan Amerika ya yi Joe Biden zai kara wani jawo ci gaba na gano irin masu hazaƙa irin wannan da za su taimaka ma kasashensu, wanda yake taimaka ma kasashen nasu da za su yi sun san menene kasashen nasu suke bukata na wajen farkan harkan ilimi ne, ko na wajen harkan noma ne, ko kuma hanyar lafiya, abubuwa iri-iri wanda yake wayannan wanda suka zo wato in diaspora suke nan suka zama wani abu za su taimaka ma gwamnatin Amerika su gano menene ake bukata, menene wani tallafi, wani taimako kasashen Afirka ke bukata a musu.
Na'am, idan muka duba za mu ga cewa a cikin wannan kwamiti mai wakilai 12 Amurka 'yan asalin Najeriya kusan biyu suka sami shiga ciki, dukansu sun yi fice a wasu bangarori daban-daban. Shin me wannan yake nufi ga ita kanta Najeriya kenan kasancewa ta samu har mutane biyu a ciki?
Alhamdulillah, wato abin da zai inda za a amfani da wannan dama zai taimaka kwarai matuƙa ga shugabanmu a Najeriya. Tunda yake yanzu a nan 'yan Najeriya duk inda ka je a Amerika kowace jiha ne sai ka samu likitoci, engineers, pharmacists, wanda su a nan ba za ka ga ba wai a'a su ne suke shugabancin gurin, su ne head ɗin wuraren, za ka ga sun yi zarra. Yanzu akwai wani misali, duk duniya ba kamar shi, a urologist ne a California, Dr. Sarki Ibrahim, wato duk duniya an san shi kwararre ne, irinsu suna da yawa. To wanda yake kaga abubuwan da ya sa masu sauraronmu in sun lura za su ga cewa kamar wajen bangaren kamar da ne magana lafiya, to su dinnan sun san me za su nema daga gwamnatin Amerika su ba da shawara, kamar wannan advisory committee ɗin da shi shugaban ƙasar Amerika ya nada. Kaga waɗannan wakilai kamar wakilai ne na Najeriya, waɗanda guda biyun nan da aka samu Allah ya sa a Najeriya an samu ma har mutum biyu fiye da kowane kasashe na cikin Afirka. Saboda ka waɗannan guda biyun nan za su iya ba da shawara wajen kamar yadda ita wannan tefuke wajen ita shinye ma ogun muke ne sunanta yake wanda yake ta yi fice ta yi zarra ma duk wani abun da ya shafi harkan wasanni wato sports. Banda wannan gashi shi wannan wasage wato shahararren kamar zance wajen bangaren shi kamar ya cancanci Ministry of Commerce and Industry shi ya kamata a ce irin su diaspora da suke nan America za su iya ba shi wannan shugaban kasa na America shawarwarin cewa ta wajen fannin kasuwanci ko hada-hadan cinikayya tsakanin America da Nigeria ga abubuwan da Nigeria take bukata ga inda take neman a taimaka mata ga kuma irin mutanen da ya kamata a dauka a sasu a wannan mukami matsayi.
Alhaji Garba Suleiman kenan wani mai fashin baki a nan Amurka. Manazarta na ci gaba da bayyana fa'idodin da ke tattare da amfani da wayar salula musamman ta hawjin ilimi da damar samun ayyukan neman kuɗi ga matasa. To sai dai kuma jama'a da dama na kokawa kan yadda ake amfani da wayoyin ta hanyoyin da basu dace ba wanda hakan ke kokarin batar da fa'idodin da ke tattare da wayoyin na salula a Najeriya. Hassan Umar Tambuwal ya hada mana rahoto na musamman kan wannan batu.
A kasashen duniya daban-daban ana yin amfani da waya musamman salula kama daga ma'aikatan gwamnati, 'yan kasuwa, kungiyoyi, jami'an tsaro, masana, injiniyoyi, lauyoyi, likitoci har da ƙananan yara da matasa maza da mata da ma sauransu suna amfani da wayar salula don gudanar da ayyukan kansu kamar yadda ya kamata. Yara da matasa suna amfani da wannan wayar salula ne don yin wasanni da yin hira da taɗi yawanci a cikin kamar yadda wani dan karamin yaro mai kimanin shekaru 10 da haihuwa da ne yake cibis da shi yana wasa da wayar salula ya sheda mini. Karamin yaron yace yana amfani da wayar wajen yin wasanni da hira kuma yakan dauki lokaci mai tsawo yana aiki da waya wani lokaci har yayi kwana. Shi ko ake yanka mai kimanin shekaru kasa da 10 yace yana amfani da wayar hannu domin wasa kana yana amfani da data ya saukar da duk wani abin wasa da yake so don ya rika yin wasa da shi. Sai dai wata uwa Oladotan Oriomi tace wasanni da yara ke yi da wayar salula akwai kalubale sosai a ciki. Oladotan Oriomi tace Allah sarki wasannin da yara ke yi da waya babban kalubale ne abin baya da sauki sansan a gaskiya wayar hannu ta sauya wa yara rayuwa ba su jin magana ba su tattaunawa da iyayensu. Madam Titi Akorede tace lokacin da wayar salula ta fito sabuwa tana son ta amma yanzu ƴaƴanta sun sanya ta ta tsane wayar salula sosai saboda yadda suke wasanni da wayar ba su jin magana.
When the phone comes I love it but now my children let me hate phone too much.
Ta Olumide Akintayo masani zamantakewar jama'a ne yayi wa iyaye kashedi a game da yadda ƴaƴansu ke amfani da wayar salula.
Control what your child is watching.
Dr. Olamide Akintayo yace ya kamata iyaye su lura a game da abubuwan da ƴaƴansu suke yi akan wayoyi na'urori masu kwakwalwa. Iyaye suna ganin cewa ƴaƴansu suna wasanni kawai da wayoyi ba haka bane, akwai wasanni da suke kallo na batsa don haka su lura. Wasu iyaye sun yi magana a game da wasanni da ƴaƴansu ke yi da wayoyin salula.
Sunana Alhaji Abdullahi Akari, insha Allah ina da yara masu aiki da waya
kamar wannan amfani da suke da waya baya taba musu sauran abubuwa.
Wallahi yana tabawa don wani lokaci wallahi ma ku zaune suke kwana suna aiki da waya wani lokaci ma sai na fito na ta zuwa masallaci ba su kashe waya ba. To akwai jika na ma yan wallahi tallahi sai da kanin mahaifiya sai kwace masa waya yanzu ba abin da bai yi ba a bashi wayar nan ya hana a bashi waya.
Ta taba ta hana musu zuwa makaranta boko ko ta arabiya
da wallahi ta taba hana musu makaranta ko aike ma wannan da ka gani wani lokaci yana zaune sai kai ta kira sai ya manta ma da kana kiransa kai wannan ma wani lokaci sallama ba za ka ji yaro ya tashi ruwa sallah ba sai in ka kai ruwa rana
sunana George Bello
kana da yaran masu amfani da waya
sosai ko ina da shi kaman guda biyu ko uku haka nan
wannan amfani da suke yi da waya baya yi musu illa ga sauran ayyukan su kaman makaranta kamar zuwa coci kamar zuwa aike ko wani abu
kage a bakin titi in suna tafiya kan titi ma hadin wayan nan yana hana su ma jin han na mota ba su ji ma su har su shiga cikin tsakiyar titi don wannan waya da suke amfani da shi wani lokaci sai ma sai hana su ma ci abinci sai hana su jin magana da kake gaya musu ma ko ku zo su je coci in ka kira su ma ba su ji kage wayan nan gaskiya akwai illa da yake yi yana illa da amma kuma akwai abubuwa da yake koya musu kuma amma illan sa yafi yawa wani lokaci kage yawancin su wanda ba su wayo sai su ringa wasan akwai wani game da suke bugawa kai amma wani ma ba game bane sai ta sauraron kide-kide
wasu kuma an ce suna kallon fina-finan batsa a kan waya
diyawa ko don kaga ne Christian ne wani lokaci a church ma in ka kula kaga wani ko yarinya ne ko namiji ne kaga ya kebe a wani gefe in ka je kusa da shi kan ka duba abin da yake duba zaka ga irin film na batsa din nan ne yake kallo a cikin gida ma suna yi kaga wannan illa ne gare su
sunana baba gana kiyare kana da yara masu aiki da waya da yawa ma ba inda babu saboda haka kawai dai sai dai mu ce dai Allah ya kyauta ni wani lokaci sai kaga yara sun sa iPhone a kunnin su kana musu magana ma ba za su saurare ka ba kaga wani lokaci ana kiran sallah ba su to saboda haka wannan abin gaskiya ban fama ji dadi shi ma ta dai fadakarwa akan cewa su daina su daina su daina
wasu mutane na cewa waya tana da amfani musamman ga yara yan makaranta
eh gaskiya akwai amfani amma rashin amfanin yafi yawa
to amma idan suna son su binciko wani abu musamman ga wato manhaja Google ta waya ana yi kaga wannan yana da amfani domin gano su abubuwa
akwai amfani ga mai hankali amma yara ai ina hankalin da zai za su san cewa wannan abu yana da amfani wannan bai da amfani
wani matashi dake wasa da waya cewa yayi
sunana ba da masiyar eh ina kallon waya ina chat
da me kake kallo a waya
gaskiya muna kallon fina-finai na Hausa tana muna kallon na India har da na Turanci
to wani lokaci ana cewa idan kuna kallo sai a kira ku ba ku ji a ce ko lokacin sallah yayi lokacin cin abinci yayi ku tashi a aike ku sai ku kiya
gaskiya in dai fina yayi mana dadi muna kallo gaskiya muna jin kiwon tashi mu dashi mu je mu yi abubuwa saboda fin da muke so muna son fin din ne ina jin kiwon in tashi in je wani waje
to ba ka ganin cewa ko ka tashi ka je ka dawo kana ka saki buda ka ci gaba da kallo
saboda gani kai in dai abin ga na banna lokaci kawai in dai in na gama kawai zan iya in je in yi allurar da
gaba ta laifi idan baka jin magana su ba
gaskiya Allah dai ya yi mana
kallon wayoyi ko amsa kira a wasu lokuta yakan jawo wa wasu mutane matsaloli misali doka ta hana direbobi amsa waya ko wasa da waya a lokacin tuki su ma yara da matasa sun yi kunnen kashi idan suna kallo da wasa da wayoyi domin iyayensu ko sun kira su ba za su amsa kira ba Hassan Umaru Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya
ta gaida Hassan Umaru Tambuwal kana manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16-25 da kuma 31 jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mata biyu Africa akan mita 200.5 baya ga haka a kore shi ake so za a iya zuwa shafukanmu na internet a biyu hausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba
wasanni a takaice
an zaɓi Daniel Naye wa wasan ƙarshe na FIFA Under 17 World Cup a Indonesia Somi daga 10 ga watan Nuwamba zuwa 2 ga watan Disamba shekara ta 2023 Laye ne dan Ghana daya kwal a cikin alƙalan Afirka 11 da sun ka samu kansu cikin jerin alƙalan gasan kwallo na matasa mai shekaru 34 na da ƙwarewar gaske wurin alƙalanci kasancewa yayi alƙalanci alƙalancin manyan wasannin ƙasa da ƙasa a wasannin League Zakaru na CAF da Confederation CAF Laye ne ke kula da samun shiga gasan cin kofin Afirka da gasan cin kofin duniya na hukumar FIFA shine yayi alƙalancin wasan Zakaru na CAF Champions League a wasan kusa da na ƙarshe zagayen farko tsakanin Wydad AC da Mamelodi Sundowns a ainihin Casablanca wadda aka tashi baran-baran. An ambata sunan dan wasan Ghana Alexander Djiku a cikin ɗan wasan na SofaScore Turkey Super League na mako ranar wasa na shida saboda irin gaddamawa na musamman da ya bayar akan na Alliance Four. Alexander Djiku ya yi wasa tsawon mintuna 90 wa Fenerbahce a wasan zagaye na shida na campaign din Turkey Super League shekara ta 2023-2024 inda suka samu nasara a wasan su na waje duk da cewa sun fuskanci kalubale a Alaya Sportico da abokan wasan sa sun yi nasara na samun maki 3-1. Tsohon dan wasan kasar England da Aston Villa Gabriel Agbonlahor ya shawarci Arsenal ta sayar da dan wasan tsakiyar ta Thomas Partey game da abin da tsohon dan wasan ya ce ne Partey ya zama wadda ba shi da tabbas kuma bai kasance mai amfani ga klubin ba. An sha jingine Partey a dalilin rauni da yake samu tun a ran 26 daga watan Agusta shekara ta 2023 bayan raunin da ya samu wurin motsa jiki zan bar ya tafi. Agbonlahor na faɗa wa wani a cikin sha'anin kwallo. Coaching din Blackwings in Ghana Nora Noptol ta nace cewar hankalinta ko yaushe yana kan kokarin kungiyar maimakon goluka ɗan kaɗan da suke iya ci cikin wasanni. Hoptol ta yi wannan sharhi ne bayan nasarar Blackwings da cibiyar da nema a kan Rwanda a Accra abinda ya ba su yawan goluka 12 da kuma samun zuwa gaba zagaye na biyu na gasan fiddagwani na cin kofin Afirka na mata na shekara ta 2024. Da wannan muka iso ƙarshen labaran wasannin. Radwanullah Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
Tawa gaida Radwan Abbas. Yanzu dai kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan. Gaida Esmarafa da wannan kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai amma a takaice.
To a takaice jakadan Faransa a Niger ya bar kasar da sanyin safiyar Laraba nan kusan wata guda bayan da gwamnatin mulkin sojan kasar ta bada umarnin kore shi kwanaki bayan da shugaba Emmanuel Macron ya ce za a janye jami'in diplomasiyar tare da janye sojojin na Faransa baki daya. Ƙungiyoyin ma'aikata biyu mafi girma a Najeriya na shirin fara yajin aikin sai ba ta gani a mako mai zuwa domin nuna adawa da matsalar tsadar rayuwa bayan da gwamnati ta yi watsi da tallafin man fetur mai farin jini amma sai tsada kamar yadda shugabannin ƙungiyar suka bayyana a ranar Talata. Ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta ce sojan Amurka nan da ya tsallaka zuwa Koriya ta Arewa ba bisa ka'ida ba a watan Yuli yanzu yana hannun Amurka. Wani babban jami'in gwamnatin Biden ya shaida manema labarai cewa an ɗauke Travis daga ƙasar Koriya ta Arewa kuma an tsallaka da shi kan iyaka zuwa ƙasar China da taimakon ƙasar Sweden. Majalisar Dattijai na ci gaba da aiki da ɓangarorinta don hana rufe ayyukan gwamnati amma kakakin majalisa Kevin McCarthy hannun agogo ya dawo baya. Kakakin Republican ya shimfiɗa dabarunsa a ranar Laraba a wani taro da suka gudanar na sirri. Yana neman 'yan Republican masu ra'ayin riƙau da su yi abin da suka ce ba za su taɓa yi ba. Wato su amince da nasu matakin a majalisar na wucin gadi don ci gaba da buɗe ayyuka na gwamnati.
To masu saurare da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu ɗauke da wasu sababbin shirye-shirye. yanzu a madadin Sarfilu Hashim Gumel da ya taya ni gabatar da shirin, sai kuma Fiona Nandudu da ta shirya ta kuma ba da umarni, da ma injiniyan mu na yanzu ne Murtala Faruk Sanyin, na ke muku fata alkhairi, ma assalam.